termes de spécialisation.
De spécialisation. Et
voilà quoi.
Mais... Voilà.
Et moi...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da daren wannan babban rana ta Juma'a. Yanzu ma Aisha Ma'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin mu na dare. Yau 27 ga watan Disamba 2024. Bayan an sha labaran duniya za a ji cewa hukumomin sojin Najeriya sun dage cewa ba su da masaniya a game da zargin da hukumomin Nijar suka yi cewa sun girke dakarun Faransa a Najeriya.
Najeriya ƙasa ce mai ƴanci, ƙasa ce wadda za ta iya kare kanta, saboda haka babu dalilin da zai sa a kawo wani daga wata ƙasa domin ya kawo tsaro.
Sannan za mu kawo muku shirin tubalin tsaro tare da Hassan Maina Kaina. Kamar kullum a yau Juma'a za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na ƙashin kanku. Kuma lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce alamar ƙari 1-202-680-6850. Amma duk wannan sai bayan mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Dakarun Koriya ta Arewa na fuskantar hasarar dimbin rayuka a fagen yakin Rasha da Ukraine, inda aka kashe ko jikkata dubunnan dakarun su cikin makon da ya gabata kadai a yankin Kursk na Rasha, in ji Fadar White House yau Juma'a. A bayyane yake cewa shugabannin sojin Rasha da na Koriya ta Arewa suna ɗaukar waɗannan sojojin a matsayin tankar kuɗi, da kuma ba su umarni kan har-har kan tsaron Ukraine, in ji mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Fadar White House John Kirby ga manema labarai. Kirby ya bayyana harin da sojojin Koriya ta Arewa suka kai a matsayin cikakkiyar ta'addanci. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron na ƙasa ya ce kuma mai yiwuwa ne shugaba Joe Biden ya amince da wani shirin taimakon tsaro ga Ukraine a cikin kwanaki masu zuwa. Sojojin Isra'ila sun kai su mamaye asibitin Kamal Adwan a yau Juma'a, ɗaya daga cikin cibiyoyin kiwon lafiya uku da ke gefen arewacin zirin Gaza, inda suka kona manyan sassa tare da tilastawa marasa lafiya da ɗaruruwan mutane barin asibitin. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce ta rasa hulɗa da ma'aikatan da ke cikin asibitin da ke arewacin birnin Beit Lahiya. Daraktan ma'aikatar Munir Al-Bush a wata sanarwa da ya fitar ya ce dakarun mamaya na cikin asibitin kuma yanzu suna ƙona shi. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kaddamar da farmakin ne domin kaiwa mayakan Hamas hari a kusa da asibitin. A cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce asibitin ya zama mafaka ga ƙungiyoyin ƴan ta'addanci, kuma ana ci gaba da amfani da shi a matsayin maɓoyar ƴan ta'adda. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kasar Mali sun sanar da cewa kusan bakin haure 70 da suka hada da 'yan kasar Mali 25 ne suka mutu a lokacin da kwale-kwalensu da suke ciki ya nutse a makon da ya gabata yayin da suke kokarin shiga Turai. Ma'aikatar 'yan kasar Mali mazauna kasashen waje ta ce jirgin ya kunshi mutane kusan 80, kuma mutum 11 ne kawai suka tsira. Magajin garin Marina a yankin Kayes na kasar Mali ya shaida AP cewa yau Juma'a an gano bakin haure 8 daga cikin mutanen da suka mutu. Prime Minister Senegal Ousmane Sonko ya sanar da rufe dukkanin sojojin kasashen waje. Sonko, wanda bai fitar da jadawalin ficewar sojojin kasashen wajen ba, ya sanar da rufe sansanonin ne a yau Juma'a lokacin da yake bayanin manufofinsa ga majalisar dokokin kasar. Shugaban jamhuriyar ya yanke shawarar rufe dukkan sansanonin sojin kasashen waje nan gaba kaɗan, in ji shi. Tunda Faransa ta bar Mali, Burkina Faso da Nijar, inda ta fara shirin ficewa daga ƙasar Chad a wannan watan, bayan kwashe shekaru da dama ana yin haɗin gwiwa na sojoji. Daga ƙarshe shugaba Joe Biden ya ƙaƙaba takunkumi kan Bizna Ishinvili, wanda ya kafa jam'iyyar siyasa mai mulki a Georgia. Ma'aikatar Betelmanin ta faɗi yau Juma'a cewa Ishinvili ya kawar da ƙasar daga ra'ayin yammacin Turai don karkata zuwa Rasha. Navi Ishivili shine na baya-bayan nan a jerin takunkumin da Amurka ta aka bawa 'yan siyasar Georgia a wannan shekarar. Takunkumin sun haɗa da riƙe dukkan kaddarorin waɗanda aka sakawa, waɗanda ya iya kasancewa a ciki ko wajen Amurka ko waɗanda za su shiga Amurka, da kuma hana tafiye-tafiye kan mambobi da dangin waɗanda aka sakawa.
Filu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla to yanzu kuma sai babin rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da cece kuce a game da zargin da shugaban kasar Niger Abdulrahman Tchani ya yi cewa kasar Faransa ta jibge dakarunta a yankin arewa maso gabashin Najeriya daura da kan iyaka da kasar ta Niger. Headquarter rundunar tsaron Najeriya ta mai da martani kan wannan zargi. Hassan Maina kaina ana ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Tun dai bayan da shugaban ƙasar Niger General Abdulrahman Tchani ya yi zargin cewar Faransa na girke dakarunta a wasu yankunan da ke arewa maso gabashin Najeriya daf da kan iyaka da ƙasarsa. Batun ke ƙara jan hankali tare da ci gaba da janyo cece-kuce. Akan haka na tambayi daraktan yaɗa labarai a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya Brigadier General Tukur Gusau ko wani martani zai mayar.
Babu sojojin wata ƙasa da ke da sansani kowane iri a faɗin Najeriya. Najeriya ƙasa ce mai ƴanci, ƙasa ce wadda za ta iya kare kanta, saboda haka babu dalilin da zai sa a kawo wani daga wata ƙasa domin ya kawo tsaro. Muna da sojoji kuma kamar yadda kowa ya sani.
General Gusau ya ce Najeriya na da ƙarfin da za ta tunkari duk wani barazanar tsaro daga ciki ko wajen ƙasar ba tare da neman ɗauke daga wata ƙasa ba.
Najeriya tana da sojojinta wanda za su iya kare ta, za su iya kare martabarta ba tare da sojojin wasu ƙasashe sun zo sun ƙirƙiro da sansani a cikin ƙasarmu ba. Sojojin Najeriya jajirtattu ne. Mun yi ayyuka na musamman na kawo zaman lafiya a ƙasashe da dama tun kafin ma Najeriya ta samu ƴancin kai. Muke fita waje muna kawo zaman lafiya wasu ƙasashe. So a wannan ma za ka san cewa mun isa mu kare kanmu da kanmu ba tare da wata ƙasa ta zo ta kare mu ba. So wannan magana ba gaskiya ba ne.
Amma General Kirin Kano bara'ayin mutanen arewacin Najeriya sun fa amincewa da maganin cewa lallai akwai sojojin Faransa nan a yankunansu. Musamman ganin cewa wani shugaban ƙasa ya fito karara ya yi wannan zargi.
To wannan ra'ayi ne kuma baka iya hana mutane su faɗi ra'ayinsu. Mulki ake na demokaradiyya. Mutane kundin mulkin Najeriya ya ba su damar su yi magana. Amma kuma mu ma muna da haƙƙi mu gaya ma mutanen gaskiyar lamari, kuma muna da dama mu faɗa ma mutane gaskiya, mu faɗa musu ga yadda abubuwa suke.
Brigadier General Tukur Gusau mai magana da yawun hedikwatar rundunar tsaron Najeriya. Shi ma da yake tsokaci akan batun daraktan tattara bayanai akan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Manjo General Edward Buba ya yi watsi da wannan zargi.
The issue of foreign base in Nigeria. We do not have any foreign base in Nigeria.
General Buba ya ce akan batun sansanin sojojin kasashen waje a Najeriya, babu wani sansanin dakarun ƙetare a Najeriya. Mun nanata wannan maganar fiye da sau shirin masaki, babu wasu sojojin ƙasar waje a cikin Najeriya. Duk wanda ke wannan magana to san rai ne zalla, ba gaskiya yake faɗa ba, kuma na da wata manufa ɓoyayya. Mu ba za mu bari wata ƙasa ta yi amfani da ƙasarmu ba don cimma muradinta. In kai ka bari wata ƙasa ta girke dakarunta a ƙasarka, sai abokiyar gabar wannan ƙasa ita ma ta fara gaba da kai. Don haka ba za mu yarda da wannan ba. Na ji wani shugaban ƙasa na wannan batu cewar akwai dakarun wata ƙasa a Najeriya. To gaskiyar magana shine wannan batu ba gaskiya ba ne. Yana da ya sanya kawar da hankali ne kawai dangane da yadda matsalolin cikin gida na ƙasarsa suka shamar kai.
One of the African leaders say something like that. That's a distraction from him tackling the problem in his country.
Kalaman daraktan sashin tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi kenan, Manjo General Edward Buba. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina kaina. To kada dai a sha'afa shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai ga Hassan Maina kaina da shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu duba yadda gwamnatin Najeriya ta zartar da hukunci akan 'yan ta'adda sama da 700 da aka samu da laifi dumu-dumu akan laifukan da suka shafi ta'addanci irin na Boko Haram, barayin daji da sauran laifukan da suke da alaka da ta'addanci, da kuma idan aka sallami sama da 800 da ba a same su da laifin komai ba.
Evidence kasan in ya zo maganan trial an ce sai mutum is beyond reasonable doubt guilty, shi ne za ka kwanta mutum.
Shari'a da ake ta yi na 'yan ta'addan Boko Haram ko kuma za a kai su kotun duniya ne ba kotun duniya za a kai su ba, a nan ne za a yanke musu hukunci.
Madalla.
The escalation of domestic terrorist activities and the counteractions led by the arrest and detention of about 1,600 suspects in Wawa military cantonment.
Shugaban cibiyar yaki da ta'addanci ta Najeriya kenan, wato NCTC, da ke karkashin ofishin mai bayo shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro, wato ONSA, Manjo General Adamu Garbalaka, kewa 'yan jaridu ƙarin bayani a wani taron haɗin gwiwa da ma'aikatar shari'a ta Najeriya akan makumar waɗanda ake tuhuma da laifukan da suka shafi ta'addanci a Najeriya.
Of some of the trials that have taken place of being involved in terrorist activities.
Daga bisani na nemi ƙarin bayani daga shugaban cibiyar ta NCTC, Major General AG Lakka.
The reason din wannan kiran da muka yi ma journalists ne, muna so su san abubuwan da muke yi a center din tare da Ministry of Justice. Akwai jari'a wanda aka kama laifin ta'addanci, mu sanar musu number din cases din wanda aka yi prosecuting, wanda aka gan suna da offense, wanda ba su da laifi, abubuwan da muke yi ma wanda ba su da laifi, duk mun sanar musu yau.
Director mai gabatar da kara na tarayya Muhammad Babadoko ya yi ƙarin bayani akan ire-iren hukuncin da aka zarta.
To ensure the prosecution of suspects arrested either at the front lines.
Domin tabbatar da an yi shari'a ga waɗanda ake zargi da laifin ta'addanci da aka kama a fagen daga daga shekara ta 2017 zuwa yanzu. An yi shirar wasu adadi na waɗanda ake zargi da ta'addanci a sansanin sojoji na Wawa da ke Kainji a jihar Neja. A kashin farko an yi shari'u guda 282, inda a guda 50 aka tabbatar da laifi a kansu aka kuma yanke musu hukunci. Aka sallami guda 203 saboda gaza samun cikakkiyar shaida a kansu. Sannan aka maida ƙarin shari'u 28 zuwa birnin Abuja don ci gaba da sauraron shari'a. A shekara ta 2018 kuwa an yanke hukunci a shari'u 1,400, inda aka zartar da hukunci akan 'yan ta'adda 203 da aka samu da laifi dumu-dumu. A watan Disamban bara, wato shekara ta 2023 kuwa an yi shari'u guda 25 ne, inda aka samu 14 da laifi kuma aka yanke musu hukunci. Kana aka tura wani guda cibiyar gyara tunani aka kuma ɗage shari'u guda 10. A watan Yulin wannan shekara na 2024 kuwa kimanin shari'u 253 ne aka yi, inda aka samu 'yan ta'adda 125 da laifi kuma aka zartas musu da hukunci. Wasu 85 kuma laifi ne na samarwa 'yan ta'adda kuɗaɗe. Kana wasu mutane 22 kuma laifinsu na da alaka da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya.
ICC criminalities.
Na nemi ƙarin bayani daga Malam Zakari Mijinyawa, daraktan sashen shari'a a ofishin mai bayo shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro. Ko 'yan ta'addan da ake ganin laifinsu na da alaka da kotun duniya, to shin yanzu za a kai su kotun duniya ne don su fuskanci shari'a?
Najeriya ta saka hannu a yarjejeniyar duniya na kotun duniya. Wannan kotu ta yi bayani akan wasu irin laifuka kamar na irin su kisan gilla na mutane da yawa da ake kira genocide, ko na yaƙi, ko kuma mutane da suka ci zarafi sosai. To irin waɗannan laifukan ne ake kira ICC related cases. Ko wannan shari'a da ake ta yi na 'yan ta'addan Boko Haram ko kuma za a kai su kotun duniya ne ba kotun duniya za a kai su ba, a nan ne za a yanke musu hukunci. So ita ICC din nan duk ƙasashen da suka sa hannu suna buƙata su ga cewa waɗannan ƙasashen suna kamanta yanke hukunci akan irin waɗannan laifuka. To duk shekara sukan zo su bincika su ga waɗannan kasashe shin suna yin wannan hukunce-hukuncen ana yanke hukunci to abin da ake nufi kenan anan ne Najeriya za a yi wannan shari'a kuma za a yanke hukunci babu dan Najeriya da za a fitar da shi a kai shi wani kotu
Malam Zakari Mijinyawa Director mai gabatar da ƙara na tarayya Muhammad Babadoko yayi ƙarin bayani akan ire-iren hukuncin da aka zartas ga waɗanda aka same su da laifi
for which some of the defendants were sentenced to
wasu da aka samu da laifin an yanke musu hukuncin daurin shekaru 60 wasu shekaru 75 wasu ma daurin rai da rai aka yi musu
to life imprisonment
a tambayi shugaban cibiyar yaki da ta'addanci ta Najeriya Manjo General Adamu Garba Lakka ko me yasa aka sallami wasu da ake zargi da laifin ta'addancin har su kimanin 800
evidence kasan in yazo maganan trial sai mutum is beyond reasonable doubt guilty shine zaka hukunta mutum amma dai akwai doubt ko kadan ne yanda abuwa suke bai kamata kai convict mutum ba ya su be beyond reasonable doubt
a bai dai kungiyoyin kare haƙin bil adama sun sha sukar jami'an tsaron Najeriya akan yiwa yancin dan adam karan tsaye a yayin da suke yaki da 'yan ta'adda to shin ko yanzu menene sabuwar canza ga Malam Zakari Mijinyawa
kaga kamar misali yanzu shi mai ba wa shugaban kasa shawara kan harkan tsaro yafi shekara 20 yana aikin tsaro kuma aikin tsaro ma irin na dan sanda da na EFCC wanda sun kafa ma'aikatu iri-iri akan wannan abun so sabon tsari da yazo shine a kome da za a yi a tabbatar an kare haƙƙin dan adam to shi kanshi dan boko haram dan adam ne kuma ana ba shi dama a kurfar da shi gaban kotu a tuhume shi yayi bayani in an ga shedu sun cancanta a yanke mai hukunci wanda in shedu ba su cancanta ba kuma za a kyale shi ya tafi so gaskiya an samu canji sosai su kansu sojojinmu suna ta samun horo kan yadda ake yin irin waɗannan yaƙi na ta'addanci
Malam Zakari Mijinyawa Director sashen shari'a a ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka tunana Hassan Maina kaina ke salama da ku, mu kasance lafiya.
To an gaishe ka Hassan Maina kaina. Masu sauraro lokaci yayi da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kuma lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce alamar ƙari 1-202-6-6-5-0. Mun samu kiran mu ta farko daga jihar Nasarawa. Wake kan layi daga Nasarawa?
Alhamdulillah. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna tare da babawo mai agogo ne na nan cikin garin Gitata, Karlaka Gombet a jihar Nasarawa.
To mai agogo me ke tafe da kai a yau?
Na ji daɗin samu ku wato kiran da zan yi irin na satin da ya wuce ne maganar hanyar mu tsakanin Kebbiya zuwa Kaduna.
Haka.
Tsakani da Allah muna kira gwamnatin Najeriya. Wannan hanyar ta daɗe ta kai kusan shekara 40 da wani abu. Kaga tana buƙatar gyara. Wallahi ko yau da na bi hanyar nan sai da motoci bakwai sun lalace a ranar kan hanyar. Muna roƙon gwamnatin Najeriya don girma Allah irin fata-fatan da suke yi su taimaka su tsaye mana ko za mu ɗan ji daɗin rayuwarmu ba.
To muna fata wanda kai kiran domin su sun ji kuma za su ɗau matakin da ya dace yanzu har yanzu dai muna jihar Nasarawan wake kan layi.
Bashir Taylor ne daga nan lafiyan bare-bari.
To na
zan yi bayani ko kuma in yi lokaci a kan tsamin dangantaka da ke tsakanin Najeriya da Nijar wanda yanzu ga ana sai tambarwa a kan ganin sojojin Faransa da suke Najeriya.
Haka.
To wannan dai Nijar da Najeriya ya duka 'yan uwan juna ne.
Na'am.
Kuma ya kamata kowane bangare su kirki tarisa wajen ganin ɗaukar mataki a kuma tsorara da suke a kan wannan zargi da ita ne kirki ta yi kuma laji su ma sani suke za su bincika ta wannan abin a duba ne su fata ce ni zai da Najeriya na samun sani da ta taka bayan wani juna ne muna fatan za a fahimta su sa su ma zai na lafiya.
To mun gode Malam Bashir Tera daga jihar Nasarawa kuma za mu koma jihar Zamfara. Wa muka samu daga jihar Zamfara?
amincin Allah ya tabbata a gare shi matsayin manzon Allah sun yi sana turu sai ne mai jante tsakatai da sun jama'a da ya tafi karka da
yarda. Amin kai ma haka Malam Nasiru mike tafi da kai.
Gaskiya tsakani da Allah muna dinga da fatan alkhairin irin gudunmawar da suke fada ku samu sama ubangiji Allah ya kare kanku da kai.
Amin.
Na farko zan ayi da wannan dama akwai wani kitani ne da ke tafi a arewa masu cikin arewa ne ke tafi fatan alkhairi. Kamar irin gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulu.
To muna gode da wannan kira naka Malam Nasiru. Da alamu mun samu wani kira daga jihar Bauchi wake kan layi. To malam shugaba me ke tafe da kai?
Alhamdulillah sai muna godewa Allah kuma muna godewa shugaban dan majalisar mu honorable Baba Ali da rabon makina da yayi a wannan sati.
Na'am.
Kuma ina kare ke da Maryam da ya raba makinan nan kowane bangare da samu a saman hukumar tsakanin
mutum. Na'am.
Sa kamar yadda ya raba shinkafa da 8,800 da ya raba a wani bangare ya kamata ya zamanto kowane bangare a karamar hukumar mu tamban sun amfana da wannan alheri da yake yi. Sannan abu na biyu ina kira da ɗan majalisar mu na jiha shi kuma ya koyi da abin da honorable Baba Aliyu ya yi mai kuɗi ya yi honorable mai.
To layinka yana rawa malam shugaba kuma daga jihar Bauchi za mu koma jamhuriyar Niger wake kan layi daga Niger.
Assalamu alaikum Aisha Ma'azu.
Wa alaikum
salam. Mai magana umma malam Ali shugaban kulamule arewa dogon nuta ta jihar Niger.
To malam
ina zan ba da shi daga wannan kokowa ta gargajiya da aka yi nan cikin Niger. Malam ta anan cikin jihar Matadu.
To
sai naga kokowa ta gargajiya ce amma yanzu sai naga aba ana ta musu rukuni ma wanda bai dace da ita ba. Sabida alƙalin wasa a ce bai yi hukunci. Aka da ɗan kokowa sai ga wani ɗan kokowa ya taso ya ci shi bai yarda ba. Ake bidiyo a jibo bai kamata ba tun da ake sa da zumunci na kenan wasa da zariya ce da an kada ka kai ma gobe kada ka kada wani.
Na'am.
Na gode muku America umma malam Azina shugaban kullum murri a dogon lokaci kin jahorin
Niger. Umma muna godiya malam umma da gudunmawan ka daga jamhuriyar Niger kuma za mu koma Kaduna garin gwamna wake kan layi.
To sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna.
Barka dai malam Ibrahim me ke tafe da kai?
To ni ra'ayina ina jajanta ma mutanen garin Sokoto da wannan jarabawa ya same su na hari da aka kai bisa ga kuskure ya fada kansu. Irin wannan hari na kuskure ba shi ne na farko ba. Gaskiya abin takaici ne a ce ga sojojin saman Najeriya a ce ana ta maimaita irin waɗannan kurakurai. Yana da kyau ga gwamnati ta sake sabon tsari na irin wannan kai hari. Kuma a dinga ɗaukan mataki wanda duniya za ta gani kiri-kiri hakan zai sa a yi takatsantsan wajen kai harin nan. Na gode a tashi lafiya.
Umma mun gode sosai da gudunmawan Kamala Ibrahim daga Kaduna kuma za mu nufi jihar Nasarawa. Wake kan layi.
Assalamu alaikum sunana Shafa ne kafin madadi dan ya Musa a kuma jihar Nasarawa Hajiya Aisha barka da yi.
Wa alaikum assalam Shafa ne me ke tafi da kai a yau?
To gaskiya abinda nake tafiya da shi shine maganan da shugaban kasar Nijar ya faɗa dan ba rani da ya kawo rani.
Na'am.
Kuma ina jawo hankalin shugabanni na Najeriya musamman security. Ya kamata in suna bacci ne su tashi a bacci an bude musu ido kuma an kunna musu toci su san abinda yake faruwa a baya. Naji yana kira sunayen lakurawa waɗanda suka zo kasan nan namu Najeriya. To saboda haka sojojin Najeriya su bude idonsu su kunna toci su ga abinda yake faruwa don mu samu musamman arewa ana kokari a zuwa tarwatsa cewa Allah ya sa mu zauna lafiya wannan kasa namu Najeriya kuma Allah ya kawo mana sauki.
Amin mun gode Shafale daga jihar Nasarawa za mu nufi jihar Kogi. Wa muka samu daga jihar Kogi?
Suna magana da Jiniya Dalwa a Jakuta jihar Kogi.
To Jiniya me ke tafi da kai?
Wanda ke tafiya da ni kasafin kuɗin da aka yi biliyan nan don Allah a ji da talakawa. Kaga an gaji da gafara sa ba mu ga kafofata kuta.
Na'am.
tsakani da Allah, wannan kasafi a ce an yi kuɗin da cikin kai da jin kuɗin hankalin ka yarda, to talaka ba su san da wannan, a ji da talaka, a tausaya ma talaka. Muna cikin kangi a Najeriya yanzu ake talaka ba a rushe ma arewa, wallahi abun an ci da la hawla wala quwwata.
To mun gode sosai da gudunmawanka daga jihar Kogi, bari mu nufi jihar Niger, wa muka samu daga Niger?
Na magana Alhaji Muhammadu Dambon Baure daga nan garin Ibeto.
To Alhaji, me ke tafi da kai?
Abin da ke tafi da ni akan wannan magana na ɗan Nijar tun ga da ake cewa wai an haɗa kai da su ana cutar.
Na'am.
To menene me ya dame su? Ba su da gaskiya ne, in da suna da gaskiya suna ganin cewa za a kai musu hari ne ko menene. Kuma ta kanmu muke yi nan. Amma balle a ce a je a yi gayyan wani sanai zo a tura ma wannan ɗan uwa muke da mu da su sani. Duk abin da ya taɓa mu ya taɓa, ko sun tafi mutum ya fasa kawa inda mun ji wala da mai bakin tafi. Balle har mu daga nan a ce a haɗa baki da su a ce ba mu yi wannan daga haka.
Na'am.
Ba ta shi lafiya.
Mun gode sosai Alhaji Muhammadu da wannan ra'ayi naka daga jihar Niger, bari mu koma jihar Nasarawa.
To, salamu alaikum. Alhamdulillah,
Wa alaikum salam. Na'am.
Ina salamu alaikum ko mun jihar Nasarawa.
Garba Sale?
To, alhamdulillah.
Me ke tafe da kai?
Abin da yake tafe da mu shine musamman magana hanya. Na farko dai mu a nan jihar Nasarawa, hanya da aka yi daga Akwanga zuwa Lafiya gaskiya alhamdulillah muna yawa ainihin gwamna injiniya ya yi zai fatan alheri. Da wannan ne za mu yi kira. Misali abin da ya kama daga Akwanga ya kai ga Malala Banjo. Gaskiya muna roƙo gwamnati ya ta duba wannan hanya. Sai kuma abin da ya kama daga Jibin ya kai zuwa ga Fafe kuwa. Wato hanyar nan tsohuwa da ake al'umma na amfani da ita. Ita ma wannan gwamnati ta tarayya ta duba, sannan daga ke zuwa Bauchi wannan hanyar tana da buƙatar gyara. Muna fata wannan gwamnati mai albarka za ta duba waɗannan hanyoyi, domin shi ne hanyar da mu talakawa muke yi moran demokuraɗiyya. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya.
Amin. Mun gode Malam Garba, kuma muna fata waɗanda kai kiran domin su sun ji kuma za su ɗau matakin da ya dace. Ta haka za mu ƙarƙare ɗaukan wayoyinku a yau. Madalla, to yanzu gasar filu ya sake dawowa da labarai, amma wannan karan a takaice.
To a takaice, dakarun Koriya ta Arewa na fuskantar hasarar dimbin rayuka a fagen yakin Rasha da Ukraine, inda aka kashe ko jikkata dubbanin dakarunsu a cikin makon da ya gabata kadai a yankin Kursk na Rasha, in ji fadar White House a yau Juma'a. Sojojin Isra'ila sun kai su mamayen asibitin Kamal Adwan a yau Juma'a, ɗaya daga cikin cibiyoyin kiwon lafiya uku da ke gefen arewacin zirin Gaza, inda sauko na manyan sassa tare da tilasta marasa lafiya da dama wato barin asibitin. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce ta rasa hulɗa da ma'aikatan da ke cikin asibitin da ke arewacin birnin Beit Lahiya. Hukumomin kasar Mali sun sanar da cewa kusan bakin haure 70 ne da suka hada da 'yan kasar Mali 25 ne suka mutu a lokacin da kwale-kwale da suke ciki ya nutse a makon da ya gabata, yayin da suke kokarin shiga Turai. Ma'aikatar 'yan kasar Mali mazauna kasashen waje ta ce jirgin ya kunshi mutane 80, kuma 11 ne kawai suka tsira daga cikinsu. Firaministan Senegal Usman Sanko ya sanar da rufe dukkanin sansanonin sojojin kasashen waje. Sanko, wanda bai fitar da jadawalin ficewar sojojin kasashen wajen ba, ya sanar da rufe sansanin ne a yau Juma'a, lokacin da yake bayanin manufofinsa ga majalisar dokokin kasar. Shugaban jamhuriya ya yanke shawarar rufe dukkanin sansanonin soji a kasashen waje nan gaba kaɗan, in ji shi. Shugaban Amurka Joe Biden ya kakaba takunkumi kan Bidzina Ishvili, wanda ya kafa jam'iyyar siyasa mai mulki a ƙasar Georgia. Ma'aikatar Baitul Mal ta faɗi yau Juma'a cewa Ishvili ya kawar da ƙasar daga ra'ayin yammacin Turai don karkata zuwa Rasha.
To masu sauraro, da haka za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yau. Sai zuwa gobe da safe misalin karfe 6, a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Kafin mu yi sallama da ku, muna ta iyalan marigayi Alhaji Alhassan Mai Tifa da na Alhaji Usman Odoji farin cikin ɗaurin ƴaƴansu Faruk Alhassan Mai Tifa da amaryar shi Maryam Muhammad Walida, wanda za a yi gobe Asabar da 28 ga watan Disamba da misalin karfe 1 a masallacin Baba Tando a garin Bukur. Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta shirya ta kuma bada umarni da injiniyanmu na wannan lokaci Mr. Rob McLean. Ni Aisha.